Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A tambayoyi da ƴan uwa aka turo, akwai da aka turo ta a WhatsApp, wanne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, malam Allah ya dube ka, ya faranta maka, ya jaddada rahma da hajiya da magabatanmu baki ɗaya, amin. Malam mutum ne, muna kasuwanci tare kuma na aminta da shi sosai, kuma yana ha'inta ta, ban taɓa nuna masa ba, sai nake irin tura wa'azi a status don ya gani, kuma yana ganin. Alhamdulillah sai ya min hidima da kuɗi masu yawa, kuma ya zo gida ya same ni ya ce min don Allah bisa kuskuren a rayuwa, ko da ya zalunce ni yana sani ko a kuskure in yafe masa. Sai na ce na yafe masa, amma bai gaya min adadin abin da ya zalunce ni ba. Shin wannan yafiyar ta yafe masa komai, ko kuwa sai ya yi bayanin abin da ya zalunce ni? Allah ya saka ma da aljanna.
Allah ai kai afa Allahu amma salam, Allah ya afwa ga abin da ya wuce. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so Allah ya muku gafara? Kamar tunda har yayi yazo kuma yace ka yafe masa, to ka yafe masa, wanda duk yazo yace ka yafe masa, ka yafe masa. Ku tuna da kissar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na wannan bawan Allah da yake ba mutane bashin da yake tura yaransa je su karbo. Sai ce musu, idan kuka samu mutum wanda yake cikin tsanani, ku kau da kai ku yafe masa, mu ma wataƙila Allah zai yafe mana. Ranar alkiyama Allah zai tashe shi ya ce masa, kai ne kake haka? Ya ce ni ne ya Allah. Ya ce me yasa kake haka? Ya ce saboda ina ƙaunar kan cewa in na yafe musu kai ma ka yafe mana. Sai ce to ai mu ne muka fi cancanta ne wannan yafiyar da kake, ya kana yafe maka. To shine ya Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba kwa so ko Allah ya muku gafara? To kace sai an bincike ka ranar alkiyama. Waɗansu fa hisabi fa za a zo, fa aka zo da littafin Allah ya ce a duba farko, aka dan duba, sai a ce a tsallake a je can ƙarshe a duba, ya ce je ka an yafe maka. Amma duk wanda za a yi masa keke da keke, kamar yadda Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, man nuqisha al-hisabu 'udhib, duk wanda aka yi masa munakashar hisabi, aka yi masa keke da keke wajen hisabi, wannan an azabtar da shi. To kai ka zo ka ce ya zo ya yi maka a dunkule ya ce ka yafe, amma kuma kana so, to so kake a zo a yi keke da keke. To idan aka yi keke da keken ya zamanto abinda ya baka ya fi abinda ya ha'inta, za ka mayar masa da sauran ne? Kuma ina ladan idan ma har abin da ya baka din yayi daidai ko bai daidai ba, ina kuma kai ladan cewa ka yafe masa? Wani za ka iya kaddara shi da wani abin duniya anan? Za ka iya kaddara shi ba. Saboda haka nasihata a gare ka kawai ka yafe, kuma a ja layi. Sai dai kawai yana da kyau ka gaya masa irin hadarin da ke cikin ha'inci, cewa yana daga cikin sifar munafukai, yana daga cikin abin da yake shafe imani daga cikin zuci. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu imani ga wanda ba shi da amana. To da ka ce kai domin gyaran gaba, wannan babu laifi ke masa wa'azi amma baya sarga ta wuce, musamman ma har ya baka abin da yake ganin cewa shi a tunaninsa haƙƙinsa ne, haƙƙinka ne. To sannan wannan kuma ya ce assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da gidan aljanna, amin. Malam tambaya ta ita ce, da diyar rai ta yaro da na babba duka ɗaya ne? Diya ta yaro da babba duk ɗaya ne? In dai yaro yayi kuka aka haife shi yanzu nan, to idan wanda diya kashe shi, diyar da zai biya kamar diyar saurayi majiyin ƙarfi ɗan shekara 33, diyar su duk ɗaya ce? Bambanci kawai shi ne diyar namiji da diyar mace daban ne. Diyar mace rabin diyar namiji ce, amma da yaro da babba da mai lafiya da mara lafiya dukkaninsu diyar su ɗaya ne. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani, Allah ya ƙara wa babba lafiya, amin. Malam tambaya ta ita ce, na amshi bashi a ƙarƙashin wani tsari da Sterling Bank ta fitar mai suna special, na karɓi bashin a wajen
merchant dinsu shi zai baka kaya kuma shi zai saya to sai na kasa shi ci gaba da biya to daga baya sai bankin suka neme ni da in zo za su mai da bashin sabo to a gaskiya nayi nadamar amsan wancan to tambayar ita ce na iya karbar wannan sabon dan biyan tsohon to ai indai bashi za su baka indai banki bashi za su baka ce a dan ka sake biyan wancan to ai bashi ne da ruwa shi bashin farko da suka yi akwai shubha shi kansa tunda sun ce ka je wajen mai sayan kaya an ka karbi kaya su za su biya mai sayan kaya ba su suka ce sun sai kaya su sayar maka ba a'a ka sai kaya sun biya maka kudin kaya saboda ka bashi suka baka su sun ga yanda bankunan musulunci suke yi na murabaha cewa ba ta ba da kudi sai dai su baka kaya amma ai su bankunan musulunci sai kun kulla yarjejeniyar ciniki yayin da suka karbi kayan daga wajen shi merchantin da aka sai kaya sai ku kulla yarjejeniyar cewa sun wannan kayan da ka kawo musu invoice suka biya mai kaya shi suke biya da sunan su bankin akan cewa wannan kayan su suka saya sannan su kuma su sayar maka kaga wannan ciniki ne amma yayin da ka kawo musu invoice da sunan ka suka tura suka biya kan cewa wannan kaya sun sai maka ne to raka su wakilan ka ne sun baka wannan kudin ne a matsayin bashi to wannan tsarin da Stalin Bank suke yi idan dai haka suke yin sa to wannan riba ne to sannan kuma shi in ka kasa biya su zo su sabunta maka abinda ake ce ma refinancing ko reschedulement wannan shi ma riba ce akan riba idan za a ce ne za su sake baka wani sabon bashin da wani sabon interest din a kai saboda haka ga wancan interest din ga wannan shine adafan mudha'afa wanda Allah yake faɗa arriba la ta'kulu arriba adafan mudha'afa aninka maka ninkin baninki shine abinda aka rinke ma Najeriya kamar yadda Obasanjo yace biliyan biyar muka karba daga wajen bankunan duniya mun biya biliyan 16 amma duk da haka wai aka ce ana bin mu biliyan 28 abinda fa yace kenan 2003 lokacin da ya nemi a yafe ma Najeriya ba su kan take abinda Najeriya ta karba a 1986 da sauransu 5 billion ne kuma an biya 16 billion biliyan 16 amma duk da haka aka ce har yanzu ana bin Najeriya biliyan 28 to shine kun ga Allah ya yi gaskiya ko da yace la ta'kulu riba adafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin baninki aninka a sake ninka saboda haka wannan za su riga ka sa kanka cikin hadari ka yi kuskure da baka yi tambaya ba dan haka Allah ya kubutar da kai Allah ya biya maka wannan bashi amma wannan sabon bashin da zaka dauka kar ka dauke shi ka san yadda zaka ka nemo kudi a wajen wanda zai baka bashi ba tare da ruwa ba dan ka biya wannan zalincin da aka yi maka kuma kar ka sake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka jigan magabatan mu akwai yan uwan mu wanda suka rasu a cikin waɗannan kwanaki Allah kai musu rahama akwai mahaifin Alhaji Ado akwai mahaifin dan uwan mu Ado Ali na Usman bin Affan Alhaji Ali muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai Alhaji Shehu wanda muke tare da shi a wannan masallaci shi ma mahaifin sa Alhaji Muhammad Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙon ka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai mahaifiyar Alhaji Rabi'u Ra'ab wanda ita ma ta rasu an yi jana'izar ta shekarun je muna roƙonka Allah ka gafarta mata. Akwai mahaifiyar Muhammad Gondo ita ma ta rasu, Allah ka gafarta mata. Allah ka sa aljanna makomarta. Allah dukkan magabatanmu Allah ka yi musu rahama. Akwai mahaifin Alhaji Sunusi Malam Jega, muna roƙonka Allah ka gafarta mata. Allah ka yi masa rahama. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Dan wa Ramma Malam Sa'id muna gani bai samu zuwa karatu ba saboda yanayin jikinsa, Allah ka ba shi lafiya. Allah ka yi masa larurar rashin lafiya. Allah ka gaggauta masa waraka. Waɗanda akwai waɗanda suke kokarin kulla wata harka ta ciniki, Allah ka ba su nasara. Allah ka sanya albarka a ciki. Akwai kuma waɗanda suke samun mushkila tsakanin rayuwarsu ta aure, tsakanin mushkila ta auratayya, muna roƙonka Allah ka daidaita tsakanin su. Allah ka sasanta tsakanin su. Allah ka haɗa zukatan su. Allah ka inganta abin da ke tsakanin su. Allah masu neman ƙarfin jari, Allah ka ƙarfafa musu. Waɗanda suke cikin bashi, Allah ka biya musu. Wanda suke neman ayyuka, Allah ka ba su. Muna roƙon banci, Allah ka danka shugabancin ƙasar nan a hannun wanda yake soyuwa a gare ka, wanda ka san shi ne zai kyautata maslahar al'umma. Allah muna roƙon ka kai mana zabi. Allah kuma ka shiryar da mu ya zuwa ga wanda ka zaɓa mana. Matafiya Allah ka dawo da su lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa tamu. Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan ƙasa tamu. Allah ka yaye mana hauhawar farashi a wannan ƙasa tamu. Allah ka inganta tattalin arziki a wannan ƙasa tamu. Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka inganta mana rayuwarmu a wannan al'umma. Allah ka inganta mu addininmu. Allah ka inganta addininmu. Allah ka inganta ka tsare mutuncin wannan addini namu. Allah ka taimaki wannan addini. Taimaki masu taimakon addininka. Allah ka tsare malamanmu. Allah ka kiyaye su da kiyayewarka. Allah ka sanya su cikin a'immatul muttaqin. Allah dukkan waɗanda suka tashi suke taimakon sunnarka, Allah ka taimake su. Allah ka ƙarfafa su. Allah alƙali Ibrahim Yola, wanda ya tsaya akan taimakon sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam da tsare mutuncin manzanka sallallahu alaihi wasallam, Allah ka inganta rayuwarsa. Allah ka karfafa shi, ka bashi sabati. Allah ka tsare shi da tsarinka. Allah ka kiyaye shi da kiyayewarka. Allah ka yi masa katari a cikin dukkan al'amuransa. Allah kamar yanda ya jibince ka, Allah ka jibince shi. Allah kamar yanda ya nemi shiriya daga wajenka, Allah ka shiryar da shi. Allah ka sanya shi cikin shiryayyun bayi. Allah ka sanya shi a cikin ɗayan Allah ka sanya shi a cikin biyun alƙalai waɗanda suke ƴan aljanna, wanda suka san gaskiya suke hukunci da ita. Allah ka karɓa daga gare shi. Dukkan sauran alƙalanmu ma Allah ka yi musu katari. Allah ka shiryar da su. Allah ka inganta al'amuran wannan al'umma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.